akan su suka tafi shine ana iya yin alkanu a cikin dukkan nazila amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin wadanda saka ta ba kan haka malamin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa da haka shi Muhammad Salih bin Taymiyyah ya matsalan ba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba an bai tona da kyau to ina zuwa ai ban karasa ba wa kana yaqnutu fi salawati al-khams kullaha yana yin alkanu ne a cikin dukkan salloli guda biyar wannan riwayan Abu Dawud kenan da Daru Qutni lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idha da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa Allahumma anjil walid bin al-walid wa salma bin hisham wa iyash ko ayyash ibn abi rabi'a Allahumma shdud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina كثني يوسف اللهم ملأً لهيات ورعلاً وذكوان ومسيّة أطت الله ورسوله تكي إلن أبند النبي رنك فتا ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت إذن يكمل القنوت دن سيّتي الله أكبر فيسجد سنين سيّتك سجودا أنانيكو سوانا القنوت كيسي نفر كوكينا القنوت كيسي نبي كمان وطري فا كان يقنوت في الركعة في ركعة الوطري أحياناً yakan yi alqanut a cikin raka'a ta wutri wadansu lokuta ba kullum bace na wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i ina tambayar ka ta dazu wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i idan ya tashi alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i inda a cikin wutri ne wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam An-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunan Al-Kubra haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka Imam At-Tabarani haka Imam Al-Baihaqi haka Ibn Asakir bi sanadin sahihin haka Ibn Manda a cikin Kitab At-Tauhid din sa dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanun a cikin sallar mutri ko a cikin raka'ar mutri yana yi ne yace kafin ruku'i la ba'da ruku'i an fahimta ku su kaga shine an sa tambayar ka ta dasu to da haka waɗannan su ne abin da yake ya tabbata cikin wutri yanzu kenan alqanut irin nawa muke da shi biyu imma alqanut inda nazila imma kuma alqanut na me na wutri wannan su kadai tabbatattun alqanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam Imam zai daga hannu mamu za su daga hannu idan an daga hannu kuma ba a shafawa daga hannun kawai za a yi idan ya gama sai sauki shi ne abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam
bayani idan zai yi addu'a ala kaulin. Kaga akwai bayanin da Sheikh Abdul Wahab ya kawo. Sun yi tasiri da cewa idan annabi da yake yi alkanu ala kaulin. Sai ya zama to sai Allah ya ce masa dai sanakan kan samu shi. Sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin a wanda suke cewa kar a yi alkanu ala najila. Sukan kawo cewa misali yanzu kaman annoba ta falala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa. To idan ya zama to da shahada ce idan mutum ya yi kamar ya tura wannan matsayin wannan shahada ke nan ko kuma ya zama da waɗannan bayanai guda biyu sai a wani wajen wani.
Tambaya sai mai kyau cewa idan annabi ya bada labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi wannan hadisi da ta cire daga annabi yace da san annoba azaba ce amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so to idan aka ce ayal kanud dan Allah dauke ta kuma shin kamar ba a ture wannan abin nan ba abinda mutum idan mutum yace maka wannan sai ka ce dace a cikin alkanut me ake yi addu'a addu'a ne take shine abin da zace maka addu'a ibada ce lokacin da kai ibada sai zama laifi aha kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba domin cikin waɗanda annabi ya alqanut akan su ya la'ance su daga baya sun musulunta addu'ar annabi an karba kenan da an karba addu'ar da ya musu alqanut da za su musulunta da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta ka bayyana ku to da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta dan haka Allah yake cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima duk abin da annabi an yafi masa amma tare da haka sai ce fa alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika wa annabi yake da shi bayan yafi masa ashe ibada ce kun fahimta da kyau ibada ce kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan ya shahada addu'ar ka ba ta hana ya mutu idan ka alƙalu dole sai ya mutu ijtihadin sa kenan Sheikh Muhammad bin Abdullah ijtihadin sa kenan ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid idan dai kun saurara mun karanta wajen to wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa yake cewa ba duk abinda ka sani kake faɗa ba kowane irin abu kana ba shi lokacin sa yanzu idan ka zo kan matsala daya kace duk abinda ka taba sani a matsalan sai ka faɗa sai kullum mutsaya kan hadisi da yake zamu kare amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba wata rana sai wani ya tambayo sai zunguro to sai ji sauran wata rana sai wani ya ƙara zungurowa sai ji sauran to haka al'amura suke tafiya a wancan munasaban kitabut tauhid ne yawanci abinda aka fi matsawa akai ba wato faɗa da magana ta fiqhu ba tunda magana ta tauhidi kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fiqhu muna kokarin ya zamu mu fayyace abin da yake littafin tauhid din kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqhu to haka idan mun zo kan masail fiqhiyya haka zamu matsa nan ba zamu fita daga can gurin ba sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi ina fata ka fahimta wa alaikum assalam dan
gane da wasu dai wannan aya din da bangaren tambayar malam na kan ga kaman maza akwai maza haba guda maka maza da Imam Ahmad
eh da
fatan cewa gaba ɗaya ba mu za a yi alƙalusin ba kuma to da zuwa da sai da kiyar amshi
shi ne ai
kamar da zai cikin cikin karan na ibnu to asar makallawo ya kuma kenan su
a'a idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne sai ka tafi akan hasken dalili wane ne fi karfin dalili shine kawai magana kowa zai iya ijtihadi cikin malaman nan kowanne mujtahidi ne in ya dace da daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa duk wanda kake ganin dalilin sa ya linjaya ya fi karfi sai ka bi wannan shine magana ko da talibai Imam Malik su duka basu sallama masa kan duk abin da ya bar fatawa ba yaso zama fatawa Ibn al-Qasim sun saba wa Malik yaso yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawa Ibn al-Qasim ne ba ne Imam Malik din bane ba amma yanzu zaka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan daga cikin littafin da za su taimaka maka ka gane wannan ka samu zahir din bayanai kaga littafin az-zakhira na Shihabuddin al-Qarabi jizigi goma sha biyu ne a kan mazhabin malikiya ne a cikin kitab idan na ce kala fil kitab na yi shiru ina nufin mudawwana kenan ya ce kitab kai kafe qur'ani kala fil kitab ya ce ina nufin mudawwana kenan idan na ce kaza ina nufin kaza kenan zai kawo magana Imam Malik ya kawo magana Shafi'i ya ce dan Shafi'i ya yi karatu wajen Malik ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin mana yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne ahadasun da me da asbab to ahadasun din nan sune me albaul da alghaiz da me nan da me da almazid da me alwali da me kuma shikenan sun kare to asbab fa annaw mutaqil da waye da karfa to idan ka koma cikin zakira sai ce ma abin da ke warware alwala guda 25 ne kuma a malikiya yake guda 25 kuma malikiya kuma ya ce jerin su ɗaya bayan ɗaya har sai ya kai maka su kai to kaji ne na ce har yanzu kan muka gani wato ashe san yana baya kenan mun ga kan sa amma san yana baya saboda haka mas'aloli dai irin wannan hankali ake bin su kullum mai sarrafin Allah ya fahimtar da mu menene daidai mu yi aiki da shi wannan shi ne riban ilimi ka gane abin da yake daidai kai aiki kuma har kullum ka gane daidai to kuma ba dabaran ka bace ba gaman ka tarne daga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba dabaran ka bace ba kuma idan ka ga dan uwanka bai gane daidai ba ba dolancin sa bane ba sai kai masa addu'a shi ma Allah ya fahimtar da shi daidai kuma har kullun ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi sai daga baya ka ga wani magana da ta fi shi karfi adalci shine sai ka bi wannan maganar mai karfin kuma adalci shine wancan littafin karfin muna na masa magana ka fada magana magana ai wannan ai ba da dalili ai wani ba da yace kaza ba da dalili kaza wannan duk bai dace ba an fahimta ko Allah shi mai gaban kansa cewa me wannan shawara ce mai kyau matsala ta shi ne ina da zafi wajen aron littafi abun da ya faru shi ne tahaddusan bi ni'matillah ba wai alfahari ba tahaddusan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da shi a zama na zana Saudiya shekara hudu da wani abu duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya ko me na samu to wannan yasa da dama daga cikin littafin mutum ya samu sa can wanda anan ko an baka kuɗin ba za ka iya sayan su ba yanzu misali majmu'ul fatawa na ibn taymiya juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar kurmi ana sayar da shi naira 15,000 to inda na bari sai na zo na saya ya za a yi kenan to kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi daya daga cikin wannan balam guda 37 idan ya je batar maka da shi yanzu wannan ya zame maka kaya saura ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya din to wannan ta sa ba kowa zan baiwa aron littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci amma a shirye nake ni kaina wannan taimako na ne a yi mu rinka muzakara tare da ku na iya ba mutum a dalilin tafi zai lafi wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba duk wannan na iya faruwa da idan Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take sai da hankali a hankali waɗanda suke sun shafi karatu suka munanan gurin sa rinka dawowa nan gura hankali a hankali don saboda murka amfana da su gaba ɗaya insha Allah ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza sajada ahadukum fala yabruk كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ان كان حديث دغ ابو هريره الله تكاري دا غريت يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا سجد احدكم اذا تيم كو يتاشي يسجد فلا يبرك كما يبرك البعير كار يدوكا ايرين يد راكم يكي دوكاوا وليضع يديه قبل ركبتيه للي يتورا هنايسا كسا كافين غيوينسا yayi ko an karaje ku salat malama hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi ibn hajar yace wa huwa aqwa min hadisi wa ibn hujr wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin wa ibn hujr wannan ne hadisin wa ibn hujr gashi nan yana tafiya shi wa ibn hujr yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi yace idan annabi tashi sujada yakan tura gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa akhrajahu al-arba'atu yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah sai yace fa inna lil awwali shahidan hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi Ibn Umar daga riwayan Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu sahaha Ibn Khuzaimah ya inganta shi wa dhakarahu al-Bukhari mu'allaqan Imam al-Bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq mawqufan kuma ya danganta shi zuwa ga Ibn Umar bai ce annabi ya ce ba dan haka dai hadisin Abu Hurairah shine ingantacce wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr dhaifi ne abin da yake tabbatacce idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan guyoyinka ba guyoyi ake farkawa ba hannu ake farkawa sannan guyoyi wannan shine tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da yake akai guyowa kafin hannu hadisi ne wanda yake dhaifi wannan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya ruwaito shi Abdullahi dan Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kenan a fara kai hannu wato dan goyen bayan wannan hadisi na Abu Hurairah akan Allah ya
mutu ya fara kai Allah ya kafi guyoyi
ai mun buga misali je ne kun sai karanje ku muka ce annabi ya ce kar mu je duka ajira kuma yake duka idan raƙumi zai fara kaiwa me wata gwiwa wata gaba yake fara kaiwa kasa gwiwa wuyoyin sa yake gurbana da su haka ta annabi ce karkai haka wato kai ne zaka fara kawo kenan annabi zaka fara kawo wannan mas'ala ba wai so ba ta zo ba ta zo bace ba mas'ala ce tsohuwa sai Ibn Taymiya sai Ibn al-Qayyim duk sun tafi akan guyuwa ake farkawa musamman wanda ya zafa fa ba kamar Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadhihi sirr al-ibad shi yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato ainihin guyuwa kafin hannu shi a fahimtar sa kenan amma idan jahilin sa kenan gashi malamai sun saba masa na'am eh hadisi muallak shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi muallak a wurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya imma tun daga farko har karshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi imamu bukhari na da malamansa kamar su abul yaman kamar su musaddad da sauransu sabakon yace haddathuna musaddad an gane ku sai ya kawo malamin musaddad ya cire musaddad din ya zama Allah kenan haka idan Imam al-Bukhari ya kawo hadisi sai kala Rasulullah ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama Allah kenan shine Imam Suyuti yake cewa ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaq wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutum daya ko da har zuwa karshe ne shine mu'allaq wa bil hadisi za katirun fallazi أتى به بصيغة الجمع خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه يتجي حديث معلق ينا ديوة أشجين سيه البخاري أما تجيك شي جوني إما دي إمام البخاري يكاوشي بصيغة الجزم دصيغة ودك إننا تبت يتجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال كذا إما كما يكاوشي بصيغة التمريض wato tiga da ke nuna rashin tabbas ya ce ruwaya an ruwaito annabi ya ce kaza kila an ce wai annabi ya ce kaza hujjiya an hikaito wai annabi ya ce kaza to wannan ita ce sigar tamri da wajen malaman hadisi siga ta rashin tabbas wajen ba da labari abinda kake kila wato kila wa kala kenan ba tabbas to duk hadisi muallaq da Imam al-Bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga ta tabbas yace qala rasulullah kaza to wannan khuzaiti hadahu an al-mudaf an ka'ida ne sahihi ne a wurin Imam al-Bukhari ka fahimta da kyau wa ghayruhu ne kawo ba da sigatu jazmi ba bi sigatu tamridi ba if to ya zama hadisi dhaifi amma wala tuhinahu bai zama dhaifun shadid ba da'af wato gairu shadid kenan wannan shine abinda Imam Suyuti ya tabbata cikin al-Baiti Suyuti fi mustalah al-hadith wannan na karanta muku baitocin su eh ban gane ba kamar ya wajen dagowa to wajen miki a daga sujuda ya danganci ina zaka ba za mu ne ba idan zaka tafaraka a ta uku ne ko zaka tafaraka a ta biyu kaga an halatta maka sujudatul istiraha ko wanda ai zaka dago sai ka zauna sannan sai ka tashi wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda ya dunkule su ya dogara akan su haka ya miki sallallahu alaihi wasallam abinda ake kira al-ajm hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya tsora su haka ya dogara akan su ya yunkura ya tashi ka bai ta eh tunda dhaifun ne gari shadid duk dhaifin da sanin dhaifin sa bai sanni ba to ana kafa hujja da shi za ta tsawwa bil mutaba'ati wa shawahid idan ya samu mutaba'at da shawahid
kana ya kuma shawarin Buhari ne
ba eh
ma wani waya ta ma
ta yi eh ta yi aure shi bai tuka sharadin sa ba shi Imam al-Bukhari a cikin sahih al-Bukhari fa kaida ce yafi daban wanda bai bita cikin sunan littafin sa ba ba wai ko hadisi da inganta ya kawo ba ko ya inganta sai an tuka sharadin sa shi akwai sharadda da yakin daya masu tsanani wajen ruwayan hadisi duk hadisin da ya kauce wa wannan to ba dai cikin sahihi ba ya ya kawo cikin adabul mufrad ya kawo cikin juzul qira'a khalf al-imam ya kawo cikin at-tarikh al-kabir ko at-taghir ko al-awtar da sauran littafin sa amma dai ba zai kawo cikin sahihi ba
Assalamu
alaikum.
Assalamu
alaikum. Wannan hadisi ne. Eh. Eh. Ba laifi ne kuma wannan. wannan ba mazai bane dai ya kawo shi bisigatul jazmi mun kuma ce duk hadisin mu'allaq din da ya kawo da bisigatul jazmi ko zai sihhata sahihi ne annane ko wa ani ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada litashahudi yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya wada yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama azuwa hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna ala al-yumna ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama wa akada 53 sai ya kulla 35 wani kirgine a wajen larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu sai ya kulla 35 ya ne 35 sai ya kulla 35 yadda suke kulla 35 shine haka idan mutum ya maka haka wato 35 kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsora akan gwiwarsa wajen karatun tafiya wannan dan ya zanna mike wannan na haka ya kulla nawa kenan 35 wa akada 33 wa atara bi isbihi sababa sai yayi nuni da dan yatsunsa manuniya din nan an gane ku rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wa bi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu al-bukhari wanda ba wannan ba ta imamu muslim kai wanda ba wannan ba qabada asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsunsa gaba dayan su wa ashara billati talil ibham sai yayi nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa al-ibham shine wannan wannan kuma asbaba wannan al-wusta wannan al-bunta wannan al-khisar al-ibham wato idan ya kame ya tsunta ka gaba daya ya dunkule su haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan eh akan gura akan cin himaya tabbata shi ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka eh zai karkata dan ya tsunta ko da yake anan gurin bai fada ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsunsa nan gurin malai yace tahrikul isba'i fi tashahhud karkada dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana timfida tafin yatsansa na hagu ala rukbatihi al-yusra akan gwiwarsa ta hagu wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna sai kame yatsun hannunsa na dama kullu hadukan su wa yashiru bi isbihi allati tala al-ibham sai ishara da babban dan yatsa wanda yake bima wato manuniya wanda yake bima babban dan yatsa ila al-qiblati ya nuna yana kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayin da kyau wato zai jinkiya wadannan yatsun ya haka wannan yayi nuni da shi ya rinka kallon al-qibla wannan wata sifa ce ko ban karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi haka dan yatsa wato idan sana kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbu'ihi wa da ibhamahu tahta isbu'ihi alwusta wa ya kasance idan zai nuni dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka kenan wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dunkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe shi haka kuma inda da kyau wa taratan yuhalliku bihima halqatan wani lokacin sai yayi zobe ko yayi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan wannan suna rike haka wannan kuma yayi haka kuma dan yatsa nanuni ya mika da shi wato kaga haka menene kenan ya halaka da shi kenan yuhalliku bihima kenan ya mayar da shi kawanya ko zobe ko da kewayen abu waɗannan kuma suna ɗaura haka nan manuniya kuma ya haka ita wani lokacin haka annabi yake yi wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yadu biha wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yadu biha wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsansa kuma haka wato yuharrikuha yana motsa ta to wannan motsawar shine malamai suka sabani dama da hagu ko ƙasa da sama yuharrikuha annabi yana motsa wannan dan yatsa din yadu biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'insa da yake bayan tahiyya din nan bayan salatin annabi din nan karshen abin da zai sallama sannan zai mayar da hannunsa yadda yake ya rike yan yatsun sai mayar da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytan min al-hadidi wato wannan dan yata lokacin da mutum ke jiya yana karkadata ta fi tsanani a wurin ke dan sama ka dauki sama da ka dauki guduma ta karfe yani asbaba yana nufin wannan dan yatsan manuniya wa kan sallallahu alaihi wasallam yafa'al zalika fi tashahhudin jami'an annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi ya ga wani mutum yana karatun tahiyya yana motsa in yatsa guda biyu wato sai sa in yatsa guda biyu har kamar haka kina guda biyu sai annabi yace da shi ashe mayar da ita daya wa ashara bi sababa yana nuna masa haka zakai da daya zakai sai mutumin ya tankarar da wannan din sai mayar da ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiyya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka daure sa haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jinke su duka guda uku babban dan yatsa ka daura akan dan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manoniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance ka yi nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma zaka rinka yin sama da kasa ne haka dake wannan sai malaman suka ce zaka yi dama da hagu ne dake duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma zaka yi shi a dukkan tahiyya a tahiyyan farko da tahiyya ta ƙarshe an bai sanin da yake ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala tahiyya sai su daga hannayensu a wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayensu haka sannan su mai da su kan ji yasu haka wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya faɗakar da sahabbai cewa ya nike ganin kuna daga hannayensu a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan ko abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah Assalamu alaikum sai hakuri mu karanta waɗanda suke rubuce da kuma ai hakuri a jiya idan ba ku manta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa a cikin rukuyi subhanakallahumma bihamdik abin nan kai wanda annabi ke yawan karanta a cikin rukuyi da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik magana kan kalan rabbana ko rikin rabbana nan gurin mun karanta rabbana na ce inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce muka ci abinci ko ko da zo wani bawan Allah ya ce ya binciko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kafir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka gada kari wani lokacin a can ka babu kari kamar yadda yake na buga mana misali da Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba ko rabbana ba tare da Allahumma din ba da sauransu Allah ya tsire da mu zuwa ga abin da yake shine dai wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la taftalifu ala imamikum wato kar ku saba wa limaminku to me ake nufi da kar ku saba wa limaminku idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta to sai mu ku sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan da la taftalifu ala imamikum ba a nufin cewa la takhtalifu ala imamikum fil niyya wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba liman wajen mai niyya da haka dole kai irin sallar da shi zai wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo je su isu wadakar na cewa mai farilla na iya bin mai nafila kamar yadda mai nafila zai iya bin mai farilla kuma abinda al-qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ke cewa akwai tanakudi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba ko muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta ya bi mai farilla yace mun yi tufka da walwala yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba kowa niyyarsa daban to idan haka ne idan ne shi ma mai nafilan zai bi mai farilla ai nan ma sallar ba iri ɗaya bace kowa niyyarsa daban ina ba da kun fahimta kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salima wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim
hadisin Amr ibn Salama yaro ne da shekara 6 ko 7 kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi. Annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida, in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan Qur'ani. Yace aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi ni yawan haddan Qur'ani, kuma ni ne yaro dan shekara 6 ko 7, sai suka rada ni in zama ni ne limamin kursu salawat. Yace har ina sallah wani lokaci ma rigata ba ta da tsawo, idan nayi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya. Sai wata mace ta zo ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin. Yace za ka yi karo karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa. Yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dai irin kawo mutane limanci. Hadisin yana cikin Bukhari da cikin Muslim, sahabbai suka yi wannan. Da annabi ya ce liyumman nas aqra'uhum likitabillah, suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irin sa, gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7. Kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila, su kuma suna farin la suka bi shi. Kuma da cikin Bukhari da cikin Muslim, hadisin Mu'az ba sai mun sha mai tashi ba, ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf. Kun san salatul khawf, sallar tsoro, ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida. Idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar cikakkiya, idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru. To annabi ya tafiya ta kama shi yazo za a yi sallar tsoro ta kasaru. To ita salatul khawf din nan tana da suffa kai dai har guda 6. Ɗaya daga cikin suffofin shi ne wanda annabi ya yi ta aikace sunnan ta mana mai yi, ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas a samu rabin sojojin su bishi sallah. Idan aka yi raka'a ɗaya da su sai ya miƙe, sai ya tsaya kyam, su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'a da kansu, liman ɗin na tsaye, su yi sallama, su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa don su sauran rundunar sojin, su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bishi. Idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa, su kuma raka'a da yake nan suka yi. Idan ya zauna ya sallama, su kuma su tashi su yi mai su cika. Wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda 5 a 6. Ta biyu daga cikin siffofin, ya halatta liman ya kasa sojojin gida 2, ya kira waɗannan su zo ya yi musu limancin sallah raka'a 2 cikakkiya, ya yi sallama su yi sallama. A tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a 2, ya yi sallama su yi sallama. Lokacin da ya zo yana maimaita wannan ta biyu, shi me yake yi? Nafila yake yi. Su kuma me suke yi? To kuma yi musu. Annabi haka yawa sahabbai a sulhul hudaybiya. To kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma? Haka ai babu wata magana kuma. Ba komai.
Misali kamar misali a kabirin bayan mun sallar magriba misali. Na sa shi ta yi rasa a biyu na fila, kamar yadda ake na sallar magriba zaune ne.
Kowace irin nafila, mutlaqan nafila, kowace irin nafila, kowace irin nafila. Mai wannan tambaya ta tabbaye ke cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu, akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka? A cikin iyakar sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka. Abin da dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna, ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba. Wannan ga hadisi ya tabbata akan wannan. Sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla, in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri. Akwai wani dalili? Babu wani dalili da yake a haka. Za ka iya nafilar ka a inda kai farilla, za ka iya canjawa fil amr sa'a, amma itikadin canja wurin yana da wani matsayi, to a nan wurin rigima take. Amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa, wannan ba komai. Bayan an tago daga ruku'i, fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi, akwai hadisin da ya nuna haka? Akwai. Ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tago yakan ce rabbana wa lakal hamdu, wato yayin da yake yunkurowa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida, in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamd, ko allahumma rabbana wa lakal hamd. Wani lokacin sai tsaya haka, wani lokaci sai kara hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya dago kansa daga rukui ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai yaji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kaman maganganu amma bai ji me yace ba dan ga masallaci annabi yace waye ya magana da zu sai kowa ya shiru sai waye zage magana da zu ne sai kowa ya shiru da ya masa yace waye magana sai wani yace ni ne ya annabin Allah yace me ka faɗa yace abin da na faɗa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama shi turabu na warsa sai annabi sai na ga mala'iku 30 da tsoriya suna rigenge ne yawa zai daga rubuta ladan da za a baka dan ba manta ba har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance karshen idan muka tsaya jiya hadisin Abdullah dan Umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatun tahiyya yau kuma za mu tafi kan hadisin Abdullah dan Mas'ud wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو muttafaqun alayh an karbo hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud Allah shi kare da a gare shi Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina ya waywayo gare mu musu habbai iltafata ilaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya waywaye mu fa kala yace idza salla ahadukum falyaqul attahiyatu lillah idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abinda zai ci at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine lafazin tahiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka faɗa datan abinda suke yi suna amfani da no lafazi ba wannan ba in sun yi sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah assalamu ala Jibril assalamu ala Mika'il sai annabi sai a ga abinda za ku faɗa at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat zuwa ƙarshe wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyya ta zo da siga ɗaiɗai har guda shida wannan ɗaya ce daga ciki kuma wannan ita ce mafi ingancin siga ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi ku ji dan ku ji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi dukkaninsu dai wanda mutum ya iya sai ya yi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiyya idan ita ce abinda Imam Bukhari da Imam Muslim suke tarayya akai wajen ruwaitowa sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke faɗa wa huwa baina zahranina muna fadanta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan da rai falamma qubida yayin da aka karbi rayuwar annabi kulna assalamu ala nabi sai muka rinka cewa assalamu ala nabi wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi sai me assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lalle yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai ka ce me assalamu ala nabi saboda annabin baya nan lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da sai da mutumin da yake gashi ga ka an fahimta ku duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce ya halatta ka faɗo cikin halin yanzu amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullah dan Abbas ya ruwaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-qur'ani annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin alqur'ani fa kana yaqulu ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa fi riwayatin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji wannan lafazin sun sha babban da wancan wannan tahiyar Abdullah ibn Mas'ud dan Abbas kenan Imam Muslim ya ruwaito haka al-Imam Abu Awana haka al-Imam Shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa haka al-Imam An-Nasa'i a cikin littafin Sunan dan haka shi ma hadisi ne inda tace idan ka iya wannan kai ita ma ta yi na uku tahiyar da aka ruwaito daga Abdullah dan Umar Abdullah dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya yace at-tahiyyatu lillahi was-salawatu was-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah yace ya annabi gurin kana ibn umar yace zittu fiha ni sai na ƙara kalmar wa barakatuhu wanda na jita daga wajen wani sahabin wanda shi kuma ya jita ni ban jita ba السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له انا نقول ما سينا قال كلمه وحده لا شريك له وجد نجيت daga wajen wani sahabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji da yau ko lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga abu musa al-ash'ari wato abdullah ibn qais yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana indal qaidati idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu indai ya zanto a zaune a cikin sallah ga abin da yake falyakun min awwali qawli ahadikum ya zanto yana daga farkon abin da mutum zai faɗa a halin zama at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كم بين دفو تهي تبير إتشي ودع كرويتو دقى عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب إتشي و واتوشي يكسن سينا كوية متاني تهي أكم من بري يتي النبي دكانسا يكو يردمو يتي كتي قولو كتي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيا تشد تكرشي ود أكجد جباكين عائشة رضي الله تعالى عنها تتي منذ الله يكوي دمو تهيا يتي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودنن سوني تبتت نلفزا كرات تهيا ودن دسك إن جنت دقبا جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم كون ديان كون بيان كون بير كون شد كون نو كي سكين ونن تهير كتاي أم فايتاكو Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'antawa mutane samfuri na ibada daya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa wanda yafi jin tafi masa sauki kila wanda tafi masa sauki kai ita tafi baka wahala kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala kila kuma zan iya duka kila kai ma zaka iya duka sai ya kasance ka mamaye sunnar Annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam kun bayyanta ku to wannan shine karatun tahiyya da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba walin nasa'i al-imam an-nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi fikihun da Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud yace kunna naqulu da can mun kasance muna cewa qabla an yufrida alaina tahiyya kafin a farlanta mana tahiyya abinda yake so ya dauka kalmar qabla an yufrida alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza wannan kaza da kaza din bai dame mu ba kafin a farlanta mana daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana fadin wancan kun fahimta da kyau yanzu ya kasance me ya hukuncin tahiyya cikin sallah abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan hukuncin tahiyya a cikin sallah menene hukuncin ta dole farilla ba sunna ba kenan to idan ka zanto yin ka farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan to haka al'amari yake qabla an yufrida alaina wa yufrida da musu su ba su da wata wasu da cewa wane ya ji manzo Allah yace a'a mu mun ji manzo Allah yace kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya karyawa mai tsugo an rawa in huwa illa wahayin yuha da haka magana su tabbata cewa tahiyya farilla ce wali muslimin an ibn abbas radiyallahu anhu qala kan wali ahmad anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam imam ahmad ya rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam allamahu at-tashahhud ya karantar da wato shi sahabin da ya wuce baya abdullahi dan mas'ud tahiyya kenan قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله زوا كرشي wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a dazu wa alaikum salam eh a wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisi daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 har zuwa ta 6 a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin ka zai da yin samu kasir kuma zai ji su gaba da har ya iya ko yana ji da kasir har ya rubuta ya iya ko mutum bai iya arabiya ba zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma balanta na kuma tahiyya ba karanta tahiyya ba yayi ana sirrin ta tani wa alaikum salam
to madan ya yi dokaran wadanda kuma suka sauka ta giya yadda idan ba a yi shi ba a yi yanzu da tafi saboda
zai zo zai zo a cikin sujudu sahawi zai zo a cikin babi na sujudu sahawi idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncinsa annabi ya sunnanta a yi wannan sujudu sahawi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace ya mime sujudu sahwi ka fahimta da kyau kada ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudu sahwi farilla ma ana yin sujudu sahwi akwai bambanci kuma tsakanin farilla da rukuni rukuni shine sujuda ba ta tsakan gare sai ka yi shi dole ka fahimta ku abin da ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me farilla وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنكر أبو حديثي لقى فضالة ابن عبيد ابن نافذ ابن خيس أنا يمتع الكنية أبو محمد الأنصاري كاتن يتع الكنية سنتي أتي مكبا بمواني كودا باكدا أوريكوا كان أكوانا نشاقوا فتي سننك أبو أمار فيك نمبر لنك شرنك أبو أمار إذا آي جانا تمت أم عبد الله كوة تبايه وابا أكي زينك نامت عبد الله لن يرتع أسماء بنت أبي بكر الصديق da haka alkuni abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunan sa gatsai gatsai in ka san dan sa sai ka ce masa Abu Fulan wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junan su da shi sai ka ce sun ce Malik ibn Anas wakan sai ya Malik sai ya Aba Abdullahi ya Aba Abdullahi ya baban Abdullahi duk haka suke Hasan al-Basri sai ya Aba Sa'id wana ce ya Aba Abdurrahman haka zaka ji suna kiran junan su an bayyana ku wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu qala fadala ibn ubayd yati
wannan abin ku ba ga ni wato zai kila ne fa so suke koma mai da karatu rana ne saboda inda za je rike nan kwana uku kuma lokaci iri daya mun taba ji a wani karatu cewa jerwa wato ainihin bayan liman yana jerwa a bayan liman an ce
wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri, ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jiyar da wani. To akwai wani masallaci an yi haka din, wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa, to sai shi mai gina masallaci, wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa, yayi fada yayi hayaniya da sauransu. To menene hukuncin mutumin da ya gina masallacin sa kuma yazo ya irin wannan? Farko abin da ya kamata mutane su sani, dukkan wanda ya gina masallaci, masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba, ya zama na al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su, saboda kasancewar sa ma ba naka ba, shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce a raba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwane, ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai, suna da ikon rayar da shi. Kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci don ba naka bane ba, don haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata ka yi wa masallaci lokacin da ka gina shi, ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka, kuma ka samu waɗansu mutane da ka yadda da imanin su da takawarsu, ka zama kai ma memba ne, ka haɗu kai da su, ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci, ta yadda komai za a rinka yi shawara, saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum, al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna. An fahimta da kyau ko? To wannan shine ya kamata a yi, amma mutum ya zo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba, ko kuskure mutane suka yi, bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu, idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya, duk aikin da ka gina sai ka rushe ladan ka. Amma idan mas'ala ta faru ta addini, to kuma ba kyale ba za a yi wannan ya faɗi ra'ayinsa wannan ya faɗi ra'ayinsa ba, sai a bar limamin masallaci da taimakon waɗansu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba. Ai a cikin harkar addini ba a ba mata iska, kuma ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje, a cikin harkar addini kawai abin da ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo ta ce to mun ji naka, kai ko menene naka sai ka kawo ta ce to mun ji naka, dalilin da ya fi ƙarfi shikenan sai a aiki da shi, wannan ka'idar addinin musulunci kenan. Da haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata ya yi istighfari tsakaninsa da Allah, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga cewa abin nan da ya yi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa ko ya fitar da su don sun ba da wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba, wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa, wannan mun sha yin magana a kai, tabbataccen abu ne a sunna, ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa, idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar, ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi. An fahimta ko? Wannan shi ne abin da yake tabbatacce da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya haƙuri. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. أنكروا حديث دغ فضالة ابن عبيد من تيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيس انا كيرنسا ابو انا مثال كنيا ابو محمد الانصاري الاوسي ان قبيله اوس. فضالة ابن عبيد كيتوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. Annabi sai da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa, walam yahmadillah, bai yi godiya ga Allah ba, walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bai yi salati ga annabi ba, fa qala sai yace ajila hadha, kai wannan yayi gaggawa da yawa. Thumma da'ahu, sannan sai manzon Allah ya kira shi, fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wasna'i alayhi, yayin da ɗaya daga cikin ku ya sallah to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma yin salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, summa yad'u bima sha'a, sannan ya addu'a da abin da ya so. An gane ku? Wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya a makon ya karanta tahiyya wanda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah, at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat, ai makon yayi wannan bai ba, idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi, ai makon yayi wannan duk bai ba, sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi, wanda bayanin sai zai zo nan gaba. Bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi, to kuma za ka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma. An fahimta ko? to daga nan kuma sai kai addu'a tabbatacciya daga annabi, shi ma a ɗaya daga cikin lafuzzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a kai, su ma bayanin su zai zo nan gaba. To shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba, bai yi salati, sai ya yi wannan gaba daya, me yawa? Saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini. Sai annabi ya ce lalle wannan yayi gaggawa da yawa, abinda za ka yi shi ne nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah, ka yi salati ga annabi, sannan ka yi me, sannan ka yi addu'a. An bayyana ku sun mai da ubi mata, sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a. Shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah, yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan, hukuncin yin salatin shi ma wajibi ne, saboda annabi ya yi umarni da kalmar kulu, wanda bayani zai zo nan gaba. Da wannan ne malamai duk suka, da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka, musamman Imam Shafi'i, cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum ya yi. Akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta karshe ne idan sallah ana mar tahiyya biyu, amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace sai ka mata salatin ta. Hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka hada ta da salati a ciki, sannan tahiyya ta cika. Kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar, kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam. Wa Nabi Mas'ud radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari, sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Thalaba al-Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari kale yace, kala Bashir ibn Sa'ad, Bashir ibn Sa'ad yace, ya Rasulullah, amarna Allah an nusalli alayka, Allah ya mana umarni mu yi maka salati. Da yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi, wannan shine umarnin, ku yi masa salati, wa sallimu taslima, kuma ku sallama mata. Allah ya yi umarni mu yi maka salati, fa kaifa nusalli alayka, ta yaya za mu yi maka salati? Wato wannan ke nuna ladabin sahabbai, sun san menene ma'anan kalmar salati, kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so, mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere, amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta. Sai suka ce kaifa nusalli alayka, yaya za mu yi maka salati? Wato hadha su'alun anil kayfiyya kenan, kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya. Kaifa nusalli alayka, fasakata, sai annabi ya shiru. Thumma qala, sannan sai ya ce kulu, shi ma sai da aka yi masa wahayi. Wama yasdiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, nabiyyun bighayri alwahyi la yatasarrafu. Qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yace wannan shi za ku faɗa in kun tashi yin salati. Wassalamu kama alimtum, ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani. Wannan ya nuna ya koya musu sallama tun da ta kenan. Wassalamu kama alimtum, sallama kuma yadda kuka riga kuka sani, haka za ku yi. Amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito, wa zalib ibn Khuzaimah fihi, fa kaifa nusalli alayk idza nahnu sallaina alayka fi salatina, kaya ya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah da zaran na ce Annabi Muhammad, sai ku ce me? Sallallahu alaihi, yanzu kun yi wa Annabi salati. Amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da Annabi ya koyar, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, in ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Kun fahimta da kyau? A wajen sallah ko kayi shi ko kuma kayi wani daban, dan idan na ambaton Annabi ne, dan Annabi ya ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati, yace al-bakhir man zukirtu indahu falam yusalli alayya, marwaci shine wanda aka ambace ne bai masa salati ba. Wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambaci sunan Annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam, to lokacin ba sai ka karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala zuwa karshe ba. Dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace, manzon Allah yace in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin, kaga akwai haraj. To a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar, amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin. Kun fahimta ku? Kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah sukan ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewa a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba, to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa, saboda ga ka'idar salatin da Annabi ya koyar, ana yi masa salati ana yi wa ahalul bait salati, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. To koda a wajen sallah ne, idan muka ce Annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ka shigar da ahlinsa kenan kamar yadda ya koyar. An fahimta da kyau ko? To wannan kenan, wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake kenan. To a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi, dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan. Duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba, to yayi da lafazin da ba shine annabin ya koyar ba. Duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto dinnan yanzu, to yayi da wani lafazi da wanda ba shi annabi ya koyar ba. Daga cikin lafazan da annabi ya koyar ga su kamar haka: farko, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam, annabi da kansa ya kasance yana yiwa kansa salati da wannan lafazin. Shi da kansa yiwa kansa salati da wannan lafazin. Wannan riwayar Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin, kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim in banda kalmar ahli baiti. Nabiyu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kun ji nabiyu kenan ko? Bambancin lafazan ba su da yawa. Na uku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wato can akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala? Sai dai ali Ibrahim kawai. Na hudu, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabiyar, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Na shida, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Na bakwai, na karshe, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waɗannan lafazza guda bakwai dukkansu tabbata su ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zaka haddace ɗaya ka yi taiwa Annabi salati da shi cikin sallolinka na farilla da nafila, baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi. In ka iya biyu ka yi ɗaya wata rana kai wani yayi. In ka haddace duka kuma, to ya zanto nurun ala nur, haske bisa ka haske kenan. An fahimta ku? Saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwaɗayi lokacin da duk suka ji wani aiki da Annabi ya koyar, ba wai su haddace ne himmarsu ba, ya zanto sun taɓa yin aiki da shi a rayuwarsu. Akwai malamai muhaddisuna na da, irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Muslim, irin su Imam ad-Darqutni, manyan malaman hadisi na da, irin su Imam Malik ibn Anas, wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi, idan suka dawo gida sai su zauna. A ce ba za ka sake fita karatu ba, yace a'a sai na duba na ga kowane hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin in sake fita. Sai su zauna kowanne, wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mun taɓa aiki da shi, wannan na taɓa aiki da shi, wannan mun taɓa aiki da shi ba. Daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai, sun ga duk abin da Annabi ya koyar sun taɓa yin aiki da shi, amma talakawa ne ba su taɓa yin zakka ba, sai suka shiga neman kuɗi. Ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba, dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu. Suka ce kunna natahamalu lim min ajri sadaqati, mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai wanda uku ta zakka. To aikin kenan, duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ga ka taɓa yin aiki da su ko baka taɓa yi ba. Wannan shine zakkar ilimi, kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata. Duk abinda ka rike ka gaina nan daren bai abin nan ba. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Daga kaga wannan sune sigal lafazan. Duk wani salati da ba wannan ba, kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kasar Hausa, salatin tunajjina ko, ba daga Annabi yake ba. Ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatul fati ko, shi ma ba daga Annabi yake ba. Duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba Annabi ne koyar da su ba. Salatin da Annabi ya koyar da bakinsa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka, sai ce kulu, kaga fi'il amr ne ko, Allahumma salli ala Muhammad wa har zuwa karshe kamar yadda muka karanto su. Duk wanda yake so yawa Annabi salati cikin sallah cikin menene ne wannan ya kamata yi. Kuma kar ku manta, ko da a wajen sallah da muka ce ka'i da wata siga daban, muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da anjima a ce annabi Muhammad zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci kamar misali bayan an kammala kiran sallah kaga ai zaka yi abin nan, sunnoni guda biyar Ibn al-Qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya yaga cewa yayi su. Sunna ta farko yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa, sai dai wajen hayya ala salat da hayya alal fala nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Sunna ta biyu idan ya je karshe ana zuwa karshe farkon abin da zaka fara yi shine salati, to lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe. Abu na uku da zai biyo baya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati Muhammadan lil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Wani ba Allah jiya ya fadakar da ni kan maganar Allah kullu bil mizaj cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a form 1 lecture da nayi na karasa innaka la kullu bil mizaj, in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne wannan wajen wannan alladhi wa'adta anan ake tsayawa warzuquna tafatahu wannan dhaifi ne innaka la kullu bil mizaj wannan dhaifi ne haka qarin wa darajatir rafi'a wannan duk dhaifai ne. Ina jin a karatun bayan ma mun yi wannan to ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka faɗa ba amma bakin ka kuma ya tsubuce su bulda baka ne wannan, to wannan ka roƙon wa annabi wasila kenan, wasila da ka roƙon wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum daya bai dace ba sai ga mutum daya ina fatan in zama ni ne shi, wato annabi na fatan ya zama shi ne shi, wannan sunna ta uku kenan. Sunna ta hudu bayan kai wannan sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya, wannan kaga sunna ta hudu kenan. Sunna ta biyar sai ka daga hannu kai addu'a ka roƙon wa kanka duk alkhairi ka kuma nema tsare ka daga dukkan sharri ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi, wannan sunnoni guda biyar duk mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba. To kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koyar da sauran wurare da aka ce ayi salati ga annabi duk zaka yi ne irin wannan, amma salatin da yake yawa mai maimaituwa a baki dan zanan mu ce kalla rasulullah zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai ka karanta wancan ba bai zama wajibi ba a lokacin nan. An fahimta da kyau, wannan shine bayanin da nake so in yi mana yanzu kenan. In mun zauna mun bayani irin zaman da zamu yi za mutum zai daura hannun dama akan gwiwar dama hannun hagu akan kwiwar hannun hagu yayin da yazo yin tahiyya kuma ga tsarin da muka yi bayani je ne yadda zai me dan yatsansa irin tsarin da ya kamata yi musu, bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyar da muka karanta yau, bayan ya kammala tahiya sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzzan salatin da annabi ya koyar din. An fahimta ko? To bayan ya yi wannan fa annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaɓa abin da ya so ya yi daga cikin mai addu'a, to wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikinsu yanzu za mu karanta cikin littafin da muke ciki ɗin. Bai inganta ba kuma tun da nake wannan ne kadai inganta kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda bai inganta ba suna da yawa tun da dai kaji duk abin da makaranta a ciki akwai wannan kalmar shikenan a magana ta kariya wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba'in idza tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku yayi tahiyya falyasta'iz billahi min arba'in to zai nemi tsarin Allah daga al'amurra guda hudu, wannan al'amurra guda hudu ga sunan zai bayyana su ya kulu yace Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam ya Allah ina neman kiyayewarka ina neman tsarin ka daga azabar jahannam wa min azabil qabri ina neman tsarin ka daga azaban qabri wa min fitnatil mahya wal mamati ina neman tsarin ka daga fitinan rayuwa da kuma fitinar mutuwa. Fitinan rayuwa shine mutum ya rayu kan saban Allah kan bijire ma Allah ya zama fitinan rayuwa kenan, fitinan mutuwa kuma mummunan cikawa ko kuma azaban qabri din kamar da dan su malamai suka ce wa min fitnatil masihi dajjal haka ina neman tsarin ka daga fitinan masihu dajjal. Waɗannan al'amurra guda hudu yayin da annabi ya kammala karatun tahiyya yayin salati kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga waɗannan al'amurra guda hudu. An fahimta ku? To wannan ke nuna mana kaskantar da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ya san Allah riga masa alƙawari shine farkon mai shiga aljanna, amma tare da haka bai gajiya ba yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga me azabar jahannama ai ya san ba zai shiga ba Allah ya alkawarta masa kuma ya sa alkawarin Allah gaskiya ne amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo tunda shi ya bada labarin zuwan dujal kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama wanda shi lokacin baya nan amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujal kuma azaban kabari ya san ai ba za ka kama shi ba amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa duk wannan ya san ya amintu gabarin waɗannan asali ma ya amintar da waɗansu maballanta na kansa yace Abubakarin fil janna wa Umarun fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'd bin Abi Waqqas fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Talha bin Ubaydillah fil janna Sa'd bin Abdullah bin Zaid fil janna har yake da mutum goma suke ce yan aljanna ne to shi ko fa farkon ki da su dena ya ba da sai da kan wani ma amma tare da haka yake kaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura ina ga musauran da jakun mutane kuma mu muka fi cancantar neman tsari daga waɗannan al'amura da haka wannan dai yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin a yi sallama kenan wani abi wa fi riwayatin li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir a riwayar muslim yace annabi ya ce a faɗi wannan idan mutum ya kammala at-tahiyatu ta ƙarshe wato ku gane tahiyya ta farko da ta biyu kowace tana buƙatan karatun tahiyya din kuma tana buƙatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimta wannan da kyau amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiyya ta ƙarshe kafin mutum ya yi sallama ne sannan zai wannan a addu'a din sai daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta wa Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam علمني دعاء ادعو به في صلاتي ان كربو حديثي daga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wato shine Abdullah ibn Usman kenan sunan Abu Bakar Abdullah sunan mahaifinsa Usman wanda aka fi sani da sunan Abu Quhafa wanda shine mafificin mutane in banda annabawa da manzanni shi Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq yace علمني دعاء yace da manzon Allah koya min wata addu'a addu'u bihi fi salati wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata yanzu dan Allah Abubakar bai iya larabci ba bai san abin da ya kamata ya roka ba ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata yayi an fahimta ku amma duk mai kaifin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan babu wani mai magana kuma da haka sai ya sallama wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna baka da zaɓin ka sai abin da annabi yake dan kai ba a yi maka wahayi da haka cikin maganganunka da ayyukanka ka iya yin kuskure annabi kuwa ubangiji ya riga ya kare shi daga yin kuskure alimni du'an ad'u bihi fi salati koya min addu'ar da zan rinka amfani da ita cikin sallah kala sai annabi yake kul kace allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anti فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله للني نا ظلمت كينا ظلمتي مي يوا ولا يغفر الذنوب الا انت باب ما يغفر تذنبي كو سي كاي فاغفر لي مغفرة من عندك كاي من غفرا وتا غفرا تا مسمن daga gare ka warhamni kaji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai gafara ne ko mai jin kai ne annabi ce ka rinka yin wannan wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi dan haka kenan bayan ka nemi tsari daga waɗancan al'amura guda hudu ka iya karawa da wannan lafazin da annabi ya koyar da Abubakar dan ba wai ya koyar da shi kadai bane duk wanda ya ji lafazin shi ma ya halatta ya addu'a da shi a cikin sallarsa duk wannan zaka yi ne kafin ka kai sallama an gane ko wa alaikum salam haba mala gashi an faɗa a cikin tahiyya gaci an fada a cikin tayya wannan duk mutum zai yi su ne a cikin bayan ya kammala tayya ya kammala salatin annabi kafin ya sallama na mai wannan fa to banda waɗannan akwai waɗansu lafuzan daban shi imam ibn hajar ya take ta mana kan waɗannan amma ga waɗansu lafuzan ku ji daban-daban waɗanda annabi ya koyar da sahabbai su rinka yin addu'a da su farko dai bayan kun ji wancan allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati allahumma inni a'udhu bika min al ma'asami wal maghrami a wata riwaya sai ce wa a'udhu bika min al ma'asami wal maghrami ina neman kiyayewarka kuma min al ma'asami daga aikin sako wal maghrami daga nauyin bashi sahabbai suka ce yanzu kuma har bashi ma sai a nemi tsari annabi ce eh idan mutum ya ci bashi sai ya kariya sannan kuma ka ga ya saba alƙawari yana daga cikin abin da annabi ke neman tsari a kare shi shine bashi wannan fitila sai a fitar da ita wajen ba ka ba za ka yi ta daukar hankalin ku idan a dauke ta a fita waje da ita dan ba ka ba za ka yi ta daukar hankalin ku kun fahimta da kyau da haka annabi ke neman tsari da wannan na biyu allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'mal ba'du min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du wato ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abinda na aikata da sharrin ma abinda ban riga na aikata ba wannan ma yana cikin abinda annabi ya koyar mutum ya faɗa a cikin sallah na uku allahumma hasibni hisaban yasiran ya Allah kai min hisabi hisabi mai sauki kai min hisabi hisabi mai sauki kun san hadisi ya tabbata hisabi mai sauki kuma shine kawai sai da dauki ayyukan amma ko auna su ba za a yi ba a wuce haka dan an ce idan an bi diddigi za a kirga to ba wanda zai iya tsira kuma na hudu allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimta alhayata khairan li وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية كلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيت وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا